Daga nan birnin Washington a gundumar Columbia sashin Hausa na muryar Amurka yake zuwa muku kai tsaye kan mitoci 6049 da kuma 41 a matsakaicin zango. Abunnin yau mai da ke jamhuriyar Niger za ku iya sauraron mu a tashar VOA Africa akan mita 102.5. Sauran gidajen rediyon sun hada da amfani da sarauniya da fara'a da FM Nomad da Dalol FM da kuma niyya a birnin Kwanni. Sannan masu sauraron mu a Ghana za su iya samun mu a tashar FM ta Alpha Radio dake Kumasi. Baya ga haka a kodi yaushe muna nan a shafukan mu na internet wato a voahausa.com ko kuma sashin hausa.com. Jama'a barkanku da asuba da fatan an waye gari lafiya. Yau talata 17 ga watan Afrilun shekarar 2018. Shirinmu na karfe 6 na safe agogon Najeriya, Nijar, kamar da Chad kuke sauraro kai tsaye wato karfe 5 kenan agogon Ghana. Karfe 1 dare a nan Washington DC ga kanin labaran duniya.
Fadar shugaban Amurka ta White House ta ce tana sa ran tattaunawar wuni biyu tsakanin shugaba Donald Trump da takwaran aikinsa na Japan Shinzo Abe za ta yi tasiri sosai. A wata sabuwa kuma Amurka da Burtaniya sun zargi Rasha da kai harin kutsen na'urar kwamfuta akan kamfanonin kasashen biyu. Masu zanga-zanga 'yan kasar Sudan ta kudu da masu fafutukar siyasa sun yi cincirindo a gaban fadar White House a jiya Litini domin nuna adawarsu ga yaƙi da ake yi a ƙasarsu.
To a Najeriya kuwa mahalatta taron manyan hafsoshin sojin kasashen nahiyar Afirka tare da haɗin gwiwar rundunar dakarun Amurka da ke nahiyar Afirka wato AFRICOM na ci gaba da gabatar da makaloli yayin da taron ya shiga yini na biyu a yau.
Wato muhimmancin wannan taro shine hada kai duk rundunonin Afrika su zo su tattauna abubuwan da suke damun su musamman ta fannin tsaro.
A Najeriya har ila yau a karon farko an samu bullar cutar zazzabin lassa a jihar Adamawa.
A yanzu muna da mutum daya wanda ya rasa rayuwa shi a sanadiyar wannan ciwo. To a yanzu a jimla muna da mutum 81 wanda muke sa ido a kansu.
Za mu leka jamhuriyar Nijar domin jin matakan da hukumomi ke dauka bayan da aka samu bullar cutar sankarau a wasu sassan kasar. Muhammad Lalo ne ke jagorantar shirin tare da Babu Yakubu Makeri wanda zai karanto mana labaran duniya da farko.
Assalamu alaikum jama'a ga cikakkun labaran duniyar. Fadar shugaban Amurka ta White House ta ce tana sa ran tattaunawar wuni biyu tsakanin shugaban Amurka Donald Trump da takwaran aikinsa na Japan Shinzo Abe za ta yi tasiri sosai. Da take yi wa manema labarai bayani a cikin jirgin saman shugaban Amurka da ake kira Air Force One da Turanci. Sakatariyar yada labarai ta fadar White House Sarah Huckabee Sanders ta ce tattaunawar shugabannin biyu za su fi mai da hankali ne akan shirye-shiryen ganawa da shugaban Koriya ta Arewa da kuma batutuwa da suka shafi cinikayya. Trump da Abe ba baki bane ga junansu. Prime Minister Japan shine shugaban wata ƙasa da shugaban na Amurka ya gana da shi kuma yana ya sha magana da shi jiddan tun lokacin da ya zama shugaban Amurka. Mr. Trump da Abe suna da matsala guda wato Koriya ta Arewa wace ta mallaki makamai masu linzami da shirin nukuliya wanda hakan bijirewa ta kunkumi da hukumomin ƙasa da ƙasa suka kakaba mata. Masu sharhi sun ce shugaba Abe zai yi kokarin shawo kan shugaba Trump cewa idan ya gana da shugaba Kim kada ya kulla wata yarjejeniya da Koriya ta Arewa wance za ta raunata tsaron Japan da ke ƙarƙashin shirin laimar tsaron nukuliyar Amurka kana kuma take zama masaukin dubban sojojin Amurka. A halin da ake ciki kuma Amurka da Burtaniya sun fitar da kashedi na ba sabon ba a jiya Litinin da ke zargin Rasha da zafafa kai harin kutsen na'urar kwamfuta akan kamfanonin Amurka da Burtaniya da ma'aikatan gwamnati da kuma wasu ababen more rayuwa. Washington da London sun ce wannan hari na gama gari a fadin duniya tun shekarar 2015 ce wato Rasha ta fara yin shi kuma tana iya zazzafa shi zuwa wani mizani na mummunar hari. Ma'aikatan harkokin tsaron cikin gida da ta binciken manyan laifuka a nan Amurka ta FBI da kuma cibiyar kare hada-hada ta internet ta Burtaniya su ne suka fitar da wannan gangami. Kuma sanarwar ta kunshi bayani akan irin matakai da kamfanonin za su iya dauka na kare kansu. Jami'an Amurka da Burtaniya sun ce hare-haren sun shafi kungiyoyi da ma'aikatu da kuma wato ma'aikatu masu tarin yawa da suka hada da kamfanonin samar da internet da kamfanoni masu zaman kansu da kuma muhimman kamfanoni da suke samar da muhimman kayan more rayuwa. Jami'an na Burtaniya da Amurka sun ce sun yi imanin cewar Federal Kremlin ta shugaban Rasha ce ta ba da umarnin kai wannan hare-haren. A hali da ake ciki kuma ma'aikatan tsaron Amurka da shugaba Trump sun yi watsi da ikirari da Rasha take yi cewa garkuwar makamai masu linzami da ta baiwa Siriya sun kakkaɓo makamai masu linzami da Amurka da ƙawayenta suka cilla a kan masana'antun harhaɗa makaman guba. Masu zanga-zanga 'yan ƙasar Sudan ta kudu da masu fafutukar siyasa da waɗanda suke da alaƙa da ƙungiyar adawa ta ƙasar ta SPLM su ne suka yi cincirindo a fadar White House a jiya Litinin domin nuna adawarsu ga yaƙi da ake yi a ƙasarsu. Masu zanga-zanga kimanin 25 ne suke ihu suna cewa mutanen Sudan ta kudu suna mutuwa kuma muna buƙatar zaman lafiya a Sudan ta kudu. Da take jawabi da harshen Larabci Elizabeth James wacce ta fito daga jihar Tennessee a nan Amurka ta ce ana ɓata lokaci ya kamata a yi wani abu akan matsalar Sudan ta kudu. Ta ce kada a ƙyale batun neman zaman lafiya a hannun gwamnati da 'yan tawaye. Ta ce za su ɗauki lokaci na ganin damansu saboda cimma manufofinsu. A cikin watan Fabrairu ma'aikatan harkokin wajen Amurka ta azurta kunkumin hana sayarwa Sudan ta kudu makamai. Wannan haramcin bai yi tasiri sosai ba ganin Amurka ba ta sayarwa Sudan ta kudu makamai ba, amma dai takunkumin ya hana duk wani kamfanin Amurka ko wani ba Amurke sayarwa kowane bangare masu yaƙi da juna makamai. Ana shan waɗannan labaran ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Shugaban kamfanin shayin zamani da ake kira Starbucks da Turanci ya isa birnin Philadelphia a jiya Litinin da zamar ganawa da wasu mutane biyu bakar fatar Amurka da aka kama su a shagon sai da shayi na Starbucks a makon da ya gabata yayin da suke jiran abokinsu. Batun kama mutane biyu ya ɗauki hankalin al'ummar ƙasar biyo bayan baza hoton bidiyo a shafin Twitter a ranar Alhamis. Hoton bidiyon ya nuna ana kama bakar fatar su biyu cikin lumana. Yayin da wani ma'abucin wurin shan shayin wato wani farin fata yake tambayar 'yan sandan menene laifin waɗannan mutanen. An ji kuma wani wanda ya zo shan shayi a wurin shi ma yana ba da shaida cewa babu wani laifi da suka yi, a don haka ba a san dalilin da ya sa aka kira musu 'yan sanda ba. Rahotanni sun ce mutane su biyu suna zaune ne a shagon suna jiran mutum na uku sai wani ma'aikacin shagon ya kira musu 'yan sanda. 'Yan sanda sun saki mutanen sa'o'i bayan kama su, amma ba a bayyana ko su wane ne mutanen ba. Rahotanni daga yankin sun ce an sallami manajan shagon a jiya Litinin yayin da ake ci gaba da zanga-zanga a harabar wurin da aka kama su.
Babu ya kuma makiyar kenan ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To da farko a Najeriya mahalatta taron manyan hafsoshin sojin ƙasashen nahiyar Afirka tare da haɗin gwiwar rundunar dakarun Amurka da ke nahiyar Afirka wato AFRICOM na ci gaba da gabatar da makaloli kan yadda za a samar da tsaro a nahiyar yayin da taron zai shiga yini na biyu a yau a Abuja. Ga Hassan Maina kaina da ƙarin bayani.
The many regional partnerships we have across the continent.
Mukaddashin babban hafsan hafsoshin sojojin Amurka kenan, General James McAvell, yayin da ke jawabi wurin taron haɗin gwiwar manyan hafsoshin sojojin Afirka da na Amurka da ake yi a nan Abuja, inda yake magana kan muhimmancin aiki tare don cin moriyar tsaro a Afirka da hakan ka iya taimakawa duniya baki ɗaya. Yace dakarun Amurka na alfahari cikin jin daɗi irin atisayen da suke yi da ƙasashe musamman na Afirka don fuskantar ƙalubalen tsaro. Cikin jawabinsa, babban hafsan hafsoshin rundunar sojojin Najeriya, General Abayomi Gabriel Olanishakin, ya taba irin kalubalen tsaro da kasashen Afrika ke fuskanta a halin yanzu.
Violent extremism, terrorism, human trafficking, proliferation of small arms and light.
Tada kayar baya irin na masu tsatsauran ra'ayi, ta'addanci, safarar mutane, yaduwar kananan makamai da ma fashin teku na ci gaba da haddasa matsalar tsaro ga kasashen mu, yayin da ake ci gaba da zaman dardar dangane da tsaro a duniya baki daya. Akwai bukatar manyan hafsoshin sojojin kasashen Afrika da ma abokan kawancen mu a samu wata hanyar da za a bi don tunkarar wannan kalubale. Na tambayi babban hafsan hafsoshin sojojin kasar Nijar, General Siddiku, ko mai zai ce akan wannan taro?
To sai dai a ce mun ji dadi wannan taro da ana yi tare da duka Chief of Staff of Army Staff na Africa tare da su America. Mun ji dadi da wannan taro, Allah ya sa mu sa shi mu kare shi da lafiya.
Kazalika shi ma babban hafsan sojin ƙasa na tarayyar Najeriya, Lieutenant General Tukur Buratai, ya min ƙarin bayani.
Wato muhimmancin wannan taro shine hada kai duk rundunonin Afrika su zo su tattauna abubuwan da suke damun su musamman ta fannin tsaro. Shine muka hada kai tare da rundunan sojan America mu tattauna abubuwan da suke damun mu.
Hassan Maina Kaina, muryar Amurka daga Abuja, Nigeria.
To a wata matsaya da sanatoci daga bangaren yan jam'iyyar Republican da Democrat a majalisar dokokin Amurka suka cimma, ta yi alawade da kungiyar Boko Haram tana mai kira ga gwamnatin Amurka da Najeriya da su dauki matakan kawo ƙarshen kungiyar. Sanatocin sun dauki wannan matsaya ce a wata sanarwa da suka rabawa manema labarai a jiya Litinin, yayin da ake ci gaba da juyayin cika shekaru hudu da sace ɗan matan Chibok. To yanzu kuma sai batun kiwon lafiya, inda a karon farko aka samu ɓullar cutar zazzabin lasa a jihar Adamawa da ke arewa maso gabashin Najeriya, lamarin da ya kai ga asarar rai da kuma keɓe wasu ɗimbin mutane domin a sa musu ido, kamar yadda za ku ji a bayanin kakakin ma'aikatar kiwon lafiyar jihar Malam Abubakar Muhammad a santawar da suka yi da wakilinmu Ibrahim Abdulaziz.
Yanzu muna da mutum ɗaya wanda ya rasa rayuwar shi a sanadiyar wannan ciwo.
Kamar mutane nawa ne zo ake duba su dangane da wannan gula ta lasa?
Yanzu mutum ɗaya muka yi recording ya riga kuma ya rasu, amma abinda matakai da gwamnati suka ɗauka shi ne muna kan bibiya da sa ido kuma akan dukkan mutane da suka yi hulɗa da shi, kama daga iyalansa da zuwa ma'aikatan kiwon lafiya da suka ba su jinya daga asibitin da ya fara zuwa da har asibiti inda ya rasu. So a yanzu a jumla muna da mutum 81 wanda muke sa ido a kansu.
Kamar wani matakai kuma ita ma'aikatar kiwon lafiya ta jihar Adama ta ɗauka?
Matakan da gwamnati ta ɗauka na kaga dai, na ɗaya gwamnati ta da wani ta kafa kwamiti wanda ake cewa Emergency Operation Center. So wannan kwamiti din tana da aiki na samo bayanai da suka shafi wannan cutar. Gwamnati ta fidda kayan aiki kamar thermometer wanda yake gwada yanayin zafin jiki na mutum. An rarraba kuma akwai team a cikin wannan kwamiti din da shi ne yake bibiya yana follow up na wannan mutane.
Wasu rahotanni na nuna kan cewa kamar shi wanda ya soma kama da ita ma har ya riga mai gidan gaskiya kamar daga wata jiha ne ya ƙetaro. Wato mene da gaskiya wannan batu?
Gaskiya shi ne mutumin dan Adamawa ne amma jami'in civil defense wanda yake aiki a Gembu a jihar Taraba. So da ya samu wannan ya fara ji wannan rashin lafiyan ya ɗauki shawaran dawowa gida ya zo ya jinya. A gwamnatance mun fidda jadawali da yawa na faɗakar da mutane a jiya kama yadda za su yi su gane zazzabin nan yana da alama ko kuma nasaba da wannan ciwon, kada a yi wasa da wannan ciwon. Wannan ciwon yana da haɗari sosai, mutane su yi kokari su kiyaye yadda muke a'ajiye kayan abincinmu da masarufi da muke aiki da shi a gidaje.
Malam Abubakar Muhammad, kakakin ma'aikatar kiwon lafiya a jihar Adamawa kenan. To yanzu dai muna kan batun ɓullar cutar ne, amma a jamhuriyar Nijar, inda ministan kiwon lafiya a ƙasar Dr. Ilyasu Idi Mai Nasara ya tabbatar da bayyana cutar sankarau a wasu sassan ƙasar. Ga ƙarin bayanin da ya yi wa Sulemu Muni Barma a tattaunawar da suka yi.
Alhali da tun watan Janvier ake samu wannan ciwo, bana dai kaga sai da an ka shigo wanga wata na Avril, wanga ciwon mun ka same shi kamar wuri uku zuwa hudu na cikin kasa. Dan haka nan mun ka zo mun kai wannan sanarwa kuma wada mutane matakin da anka duka alamu in kaman mutum babba ne kamar ciwon kai masassara zahin jiki amai wuya ya kage in yaro karami ne madaga ta kade kuma ya ta kuka kuma ya kishin nono
wadanne garuwa ne aka samu bular wannan cuta
kamar jahar cikin jahar da magara an samu gari guda maradi in ka doke kamar dan isa jatawa in ka doka buza da keta
yanzu yanzu mutun nawa ne suka kamu
to ban baka adadin mutane tunda yanzu ne an ka samu mutane narko da sun kamu kuma ana cikin musu magani muna jiran kamar saka muku
an samu rasuwa
to har yanzu dai ba a ce muna ga mutun guda ya rasu ba game da wannan shigowar shi
wadanne matakai gwamnati ta dauka dan ganin an dakile bazuwar wannan kwayar cuta
matakai da wadanda an ka saba doka ne na horko a wada mutane wanda ciwon ke kama wajen maya da wajen yara da magani wanda gwamnati ya saye kuma shaushawa da gwamnati ta saye
kai maganar magunguna misali minister ya ta wace hanya ake samun su wadannan magunguna
magani duk likitar da an ka je wanda adda irin wannan alamu magani kyauta ne ake mai gwamnati ya sai wannan maganin babu inda ba a kai shi ba wannan maganin
yanzu wani gargadi ne kuke yi wa al'umma
gargadi babba yanzu mutane su yi unhwani da wanga sanarwa da an ka yi su ji matakan da kamata a doka na kiyaye da irin wanga ciwo balle ana cikin lokacin zahi
Dr. Ilyasu Idi mai nasara ministan kiwon lafiya a kasar Niger. To kafin mu je ga shirinmu na gaba, rundunar yan sandan Najeriya ta ce ta cifke mutane 115 a lokacin zanga-zangar da mabiya mazhabar Shi'a suka gudanar a birnin Abuja a jiya Litinin. Wata sanarwa dauke da sa hannun kakakin rundunar DSP a Juguri Manza wacce muryar Amurka ta samu. Ta kara da cewa za a gudanar da bincike akan mutanen kuma duk wanda aka samu da laifi za a gurfanar da shi a gaban kuliya. A Jenere aka yi arangama tsakanin mambobin mabiya mazhabar ta Shi'a da 'yan sanda a lokacin da suke zanga-zangan neman a saki shugabansu Sheikh Ibrahim Azzazzaki. To kada a manta ana tare ne da sashin Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC ana kuma iya sauraron mu a kodayaushe kai tsaye a shafukanmu na intanet wato voahausa.com ko kuma sashin hausa.com. In zagogo anan na cewa karfe 1 dare ne da minti 17 ga shirinmu na gaba.
Tsaka mai wuya. Har ka manta fa akwai wanda rayuwar kansu ma suka salwanta suka bar duniya gaba daya a sanadiyar wannan maganar ta shugabancin mu shugaba Muhammadu Buhari ko babu su.
Jama'a barkanku da wannan lokaci da saduwar mu da ku a wani sabon shiri na tsaka mai wuya. A gurguje bari mu fara shimfiɗa da ra'ayoyin wasu 'yan Najeriya da ke zaune a Port Harcourt da Minna da Abuja game da sanarwar tazarcin shugaba Muhammadu Buhari.
Yanzu dai an samu rarrabuwar kawuna a yankin kudu maso gabashin Najeriya game da aniyar shugaba Muhammadu Buhari da sake neman shugabancin kasar a babban zaben shekarar 2019.
Ni Adamu Alhaji Umar Muhammad Bello. Dama abun da mu muke jira mu jike. Alhamdulillah.
Sunana Dagiru Musarisa. Hakika na yi farin ciki yanda shugaban kasa Baba Buhari ya fito ya bayyana mu Najeriya talakawa kan cewa zai saki takara na shugabancin kasa ya ci gaba da yi abu ne wanda mun dade muna jira mun ci daga bakin shi ba bakin wasu ba
duk sai dai kuma wasu sun bayyana kin amincewar su da hakan suna cewa
sunana Musa Alhaji Hussein Dambochi to zarcewan sannan da yace zai zarce mu a shekarun baya ma da ya wuce shekara uku nan da yi mu ba mu ga wani abu ba wani irin tazarce ina tazarce zuwa ina ta ina za ta zarce
ni ne shugaban Mikailu ki gane ba dai Buhari ya tsaya shugaban sai ya kawo waɗanda ba su san kan mulki ba yake su ne na kusan shi
a yanzu haka ma dai waɗannan ƴaƴan APC da a halin yanzu suka yi tagumi a nan jihar Niger har ma sun kafa wata kungiya da suka sanya masuna Abandon APC Members Forum Alhaji Muhammad Abubakar Kacha shine shugaban kungiyar
mu ne gaskiya mun kai wahala lokacin yakin neman zabe tun daga primary election har zuwa general election to amma abun da yazo ya bamu mamaki da gwamnati Allah ya bamu nasara da gwamnati ta hau waɗanda sun ka zo sun ka mamaye gwamnati waɗanda ba su yi wahala ba ne.
Tsohon gwamnan jihar Jigawa Alhaji Sule Lamido ya ce
da can ya takara ku son ji kamar zai takara mai abin da ruwa ai hutan da aka Jigawa da na kafuna shi fitar su balle muka je muka a Sokoto muka je muka a Kaduna muka je muka a Kebbi kamar zuwa Abuja.
Jam'iyyar APC mai mulkin Najeriya a bangaranta ta ce ita kam ko a jikinta don ba ta ganin PDP a matsayin barazana a cewar sakataren ta na kasa Maima Labuni.
Wani barazana ne za su yi mana wani tsoro za mu ji wannan kawai ka bari lokaci halinsa saboda wannan ba abin da ma mu muke yake gaban mu bane a yanzu abin da yake gaban mu a yanzu dama muna dakon shi shugaba Muhammadu Buhari ya amince ya amsa kiran ɗan Najeriya cewa zai tsaya zabe shine abin da yake gaban mu kuma alhamdulillah hakan ta samu.
To a gaida wakilanmu Alfonso Sokuri Goye da Mustapha Nasiru Batsari da Hassan Maina Kaina. To a yau a kashi na biyu na muhawara da shi Hassan Maina Kaina din ya shirya mana a can Abuja wanda muka fara tun makon jiya a tsakanin barista Aliyu Abdullahi da kuma Isa Tijani. Za mu fara ne a yau akan magana cewa watakila ɗaya daga cikin abubuwan da shugaba Muhammadu Buhari zai yi ƙoƙarin ya gyara domin ya faranta ran masu jefa ƙuri'a don lokacin zaɓe ya zo shine fasalin gwamnatin tashi da kuma shugabannin rassan ma'aikatanta.
Yanzu misali a majalisar tsaro ta Najeriya kap ban ya muri ko ɗaya a ciki.
Haka kuma
su ne na uku mafi girma a Najeriya.
Eh haka kuma a bangaren tattalin arzikin ƙasa akwai wani kwamiti da mataimakin shugaban ƙasa ya kafa wanda gaba ɗaya na jawo masana'antu su dawo kan abin nan su. Kowa a kwamitin sai dai sa duka ba ɗan arewa ko ɗaya kowa ya bayyana ne in banda ya muri ɗaya duk ana samun irin haka. To abin da muke faɗa kaga kaman na ɗaya na wato shugabannin tsaro akwai abubuwa da ake dubawa. Na ɗaya akwai yanayin girma a wurin aiki ana duba wannan ka naɗa mutum ba abu bane da ra'ayi shi naɗe-naɗe sangar-sangar. Sannan na biyu a lokacin akwai dalili da yasa aka naɗa wasu ɗan arewa a wannan wuraren kaman hafsan soja na ƙasa shi wato janar Burtai a lokacin kaga saboda yakin da ta'addanci da ake yi a gabar a arewa maso gabas da kungiyar Sufiya kungiyar Boko Haram ana buƙatar wanda ya fahimci wannan yaki kuma ya san wannan yankin sosai wannan terrain din. Dalili da yasa kenan da shi da shugaban Hafsan Soji na sama da mai ba da shawara NSA baba general baba gani mungulo duk suka fito daga wannan yankin.
Comrade Isa Tijani kaga musu da waɗannan dalilai da shi barista ba
to ai shi kwangaba yake. Bari in tunatar ma da wata kalma guda ɗaya ko in ce wani mawaki a ƙasar Hausa ya ce ai ɗan akuya ko ya yi ƙaho ya san bai yi kamar rago ba. Ka fahimta? Idan duk a baya waɗanda suka gwadara abubuwa a harkar gwamnati sun yi shi ne domin su musguna mu arewacin Najeriya ko wani abu ai ba dalili ne yanzu shugaba Buhari wanda mu ina sake maimaitawa in ba dan matsayinsa da yanayin yanda mutane suka ɗauke shi ba wallahi babu romu sai ya je ya kwaba abin da talaka ba mai ganin iyakar sarki bane sai ya je shi ma ya dama duk abin da zai dama mutane za su shanye har shi ma gwamnatinsa ta wuce. Amma magana muke yi akan tsarin da ya nuna wa mutane mutane suka san shi da shi suka dora aka suka fito suka bada gudumawa suka jajirce aka yi wanda za a yi aka kwaba wasu ma har suka rasa rayuwarsu aka zo aka kafa gwamnatin Muhammadu Buhari. Ashe kuwa dole ne idan mun ga cewar ana son a kauce daga wannan tsarin da muka sanshi da shi mu yi magana. Maganar zancen Boko Haram waye ga maka cewar dama ba wanda ba a yaba wa shugabancin Janar Buhari da kuma jagorancin wayannan yan arewacin Najeriya wayanda suka yaki wannan abun ba. Ai duk mutumin da ya faɗi wannan ya bai ga maka kansa.
Barista ina zuwa an wai barista Comrade Isa Tijani idan har kun yaba wa Janar Buhari kuma kun gamsu da jagorancin sojojin nan to me na korafi kuma akan cewar yan arewa sun yawa.
Yawa ai abin da muke cewa shine idan ɗan arewa ya iya kana nufin ɗan kudu bai iya ba idan bai rabe ya iya inyamuri bai iya ba idan inyamuri ya iya bai rabe bai iya ba abinda muke so muna son shugaba ya bada shugabanci wan irin wanda yayi alƙawarin zai bayar ya kasance ƙasar gaba ɗaya za a duba ba wani bangare ba.
Barista Aliyu Abdullahi babu wanda yake tababar cewar lalle Muhammadu Buhari yana nufin ƙasar nan da arziki da kuma abin alheri amma sai dai koke-koken da ake cewar galibin ajandodinsa ba shi karan kansa yake ayyana su ba waɗansu ne da ake kira kabal a gewe da shi suke ayyana abubuwa din kuma suke yanke hukuncin duk abin da zai ma kasar. A takaice dai wasu na ganin cewa kasar nan yanzu ba ta hannun shugaba Muhammadu Buhari a siyasance tana hannun waɗannan mutanen yan tsiraru da ake kira kabal da farko kai ka yadda tukun akwai kabal a tare da shugaba Muhammadu Buhari?
A ban amince ba.
Me yasa?
Saboda babu ina gaya maka a ya sani na da shugaba Muhammadu Buhari ba wani da zai iya tilasta mishi akan wani decision da zai dauka. Zaka iya zuwa dai kai naka fadar ka kuma yi naka korafin ka kuma zuwa ka fadi abin da kake so ka bada shawara in ya mai kyau zai dauka in yayi daidai da tsarin abin da yake so ya bi dama a zuciyar shi zai yi sai kaga kaman wata kila saboda ka kawo ne shugaba Buhari ba ya da ra'ayi yanzu haka a misali kaman na dan dan mutane ba ya da ra'ayi san duka kowa ɗan Najeriya ko ba
ya man kafin ka ci gaba wasu daga cikin ƴan Najeriya suna zargin shugaban ma'aikatar fadar shugaban kasa Abba Kyari a matsayin ɗaya daga cikin kabalin har ma amma ka san an yi zanga-zanga cewa Abba Kyari mazo ka san wannan zanga-zanga
na sani na ina da labari
to ya kake ganin wannan zanga-zanga da aka yi cewa dole sai an cire su suna hana ruwa gudu
yanzu ina tambaye ka wani abu zaka bani amsa tayi tasiri wannan zanga-zangar me ta tanadar na daya rana daya aka yi ta ba tasirin da ta yi ba alfanun da ta haifar na dai dai shugaba Muhammadu
wannan wannan ya zama shugaba Muhammadu Buhari ba mai sauraron talakawa bane kenan
suwaye suka yi wannan zanga-zanga Mallam Hassan wannan zanga-zanga duk wani zanga-zanga da kaga ana yin shi a Najeriya akwai waɗanda suke cusa wutanta da ake yi wannan zanga-zangar akwai mutane waɗanda ba su son ganin shi Mallam Abba a wannan kusa da wannan shugaba su suka cinno ta akwai manya da suke bayanta
Comrade Isa Tijani da farko kai ka amince bisa koke-koken da wasu ƴan Najeriya ke cewa akwai kabal tukunna da farko ka amince akwai kabal
ai ba kabal ba kabaloli ma akwai su
to yi mana bayani
bari mu ma bayani me nake nufi da kabaloli mutanen nan fa da ake magana akan su da dama daga cikin su ƴan kidan kinejo ne ka san me ƴan kidan kinejo wani bai ma san abin da aka yi yanda ma aka kafa gwamnati ma bai sani ba ba wata gudumawa da ya bayar wurin ko yakin zabe ko neman tabbatar da kasancewar shugaban Buhari ya hakon kujerar nan amma da ta fadi ga sassa sai suka zo suka kankane ko ina sai ake cewa to mu abin da muke so to ko ta fadi ga sassa muna da bukatar ai a ce an san dan sarkin daga sarki ka fahimci maganar nan to zancen akwai kabal yanzu ba abun mamaki bane a gare ka a ce an yi zanga-zanga shin zanga-zangar nan an yi ne ko ba ai ba in an yi ko tasiri ko bai tasiri ba an da yi an yi ko
amma Comrade shi barsa ya ce waɗannan kabalin shawaran da suke ba shugaban kasa irin daman wani abin da yake dinin zaini suke ga masa
wato to na yadda yanzu so kake kace wato wannan cikumur da rashin kyautawa da ake yi irin ta shugaba Buhari yake sanya mutane
hakan kace cikumur da me kake nufi ko ka ba mu misali
yawa to yanzu misali in baka misali abubuwan da aka yi na zancen nada shugaban NIA a Najeriya
kana wannan wannan darasi ne zamu zo kashi wannan darasi ne zaman kansa amma ba mu misali bayan wannan misali
bayan shi muna zaune da kai a nan kasar da aka zo aka lissafa adadin waɗanda suke kewaye da shugaba Buhari ba magana ce ta ko dai dan Katsina ko dan Daura ko dan Yassa ko dan Kanwarsa ko wani abubuwa kana jin kana da musu akan wannan a fito maka da sunan nakin
eh gaskiya ina da jaka
akwai musu
wane ne Maman Daura
wani office yake rike da shi a cikin
wannan yo in ma baya da office yana da tasiri tsaya tukuna tsaya mana tsaya don Allah saurara in muka tsallaka ni fa idan magana ce idan makauniyar kare yanci ne sai in shiru da bakina in kace da ni Maman Daura baya da makamin gwamnati baya da tasiri akan gwamnati
ba ma san shi ba
baka san shi ba to ni na san shi ka gane ko ai suke da tasiri akan gwamnatin Sabiu fa yaron da ake kira tunde dan wane ne shi ko babu shi ba PA bane na shugaban kasa dan Yasa ne ministan ruwa ba mutumin ka zaure bane ba da alaka da dangantaka da shugaba Buhari na jini yana da shi ko babu akwai yanzu misali director general din SSS daga ina yake director general din NIA daga ina yake
eh ka zagaya mana ai
to duka Katsina ne mutanen Daura ne dai daga Katsina dai daga Daura
ta gashe ku malamai to bari mu tsaya nan sai makon gobe idan Allah ya kai mu dawo mu dubi wasu daga cikin kalubalen da shugaban Najeriya din zai iya fuskanta a wannan takarar da yake kokarin yi a zaben baɗi ciki har da fama da wasu mutanen da ake gani su ma suna da sha'awar su yi takarar wannan kujera ta shugaban kasa kamar su Atiku da Kwankwaso da su da Lami da dai sauransu
yanzu muna godiya ga su baki namu Aliyu Abdullahi da kuma Isa Tijani tare da shi Hassan Mai na Kano da ya shirya mana wannan muhawara a can Abuja kuma madadin su dukan ne ni Aliyu Mustafa Sakoto a nan Washington DC mun ba ku lafiya
tuma da Allah yanzu kuma sai labarai a takeice
kimanin ton miliyon 8 na robobin da suke karewa a cikin tekun fadin duniya a kowace shekara amma wani tuntube da dakunan bincike na kimiyya ya baiwa masu masana kimiyya kwarin gwiwa shawo kan wannan barazana ga duniya masu bincike a Amurka da Burtaniya sun ce sun kirkiri wani sanadari bisa kuskure
to madalla a gaida kai babu ya kun makiri da haka mu kawo karshen wannan shiri sai kuma can da hantsi za mu saki dawa a madadin shi babu ya kubu da Ciba Hiridiyo ne da kuma Jona Cummings Muhammad Lalo ke cewa sai mun hadu a shirin na hantsi.